خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدأ السباعي يا إنامات da kuma kasancewa a wannan rana ta 6 ga watan Ramadan shekara ta 1441 Hijiriya, wanda ya dace da 18 ne ko ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Muna tattaunawa dangane da wato yau zamanmu na hudu kenan, na uku, akan abubuwan da suke kai mata wuta. Allah kiyaye mu. Yana daga cikin manya-manyan abubuwa masu muhimmanci da ya kamata iyayena mata su kula da su, shine kula da sallah a gidan aure, kulawa da sallah a gidan aure. Bayanai sun gabata cewa ana samun mata da suke sakaci da ibada a gidajensu na aure, da kuma ma 'yan mata waɗanda ba su yi aure ba, wasu ba sa sallah saboda tunanin cewa wai ai ba za ta fara sallah ba sai an kai ta gidan miji. Duk wacce ta yi wannan tayo da rikanta ta bata a kanta lokaci, kuma lallai kamar ta yankar wa kanta wani tikiti ne na musamman na fada cikin fushin Allah da azabarsa. Barin sallah ba yanda za a mutum ne baya sallah kuma ya samu rabo a wajen Allah, kamar ya haramta wa kansa samun rabo ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wajibi ne iyayena mata ku kula da wannan. Shi yasa Umar Allah ya yarda da shi yana cewa amma innahu la hazza fil islami adaa as-salam, innahu la hazza fil islami adaa as-salam, ku liman adaa as-salam, ba shi da rabo a musulunci. Duk mutumin da yake tozartar da sallah ko yake wulakantar da sallah, to wannan bai shi da rabo a musulunci, ya yi asara ya tabi. Ibrahim an-Nakhai yake cewa man taraka as-salata faqad kafara, duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Ki sani cewa kin sallar da kike a gida ki wankin kai kanki gidan kafirci. Ayyub as-Sakhtiyani shi ma haka ya faɗa, yace duk wanda baya sallah to ya kafirta. الجريري يروي سودك عبد الله ابن شقيق دك أبي هريرة. أبو هريرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة غير الصلاة. سابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم با أبن نسكي قنن إذا متين يسكتش يبشي يا زم كافر kuma aikinsa kafirci ne irin sallah. Sallah in yin ta fadawa ne zuwa ga boda ta kafirci. Ba ki da dalilin da za ki zo ki kama girki ki ki sallah, wai ai ci shi ne gaba da sallah. Ba haka ake nufi ba da wannan ci shi ne gaba da sallah. In an kawo abinci kuma za a tada sallah, mutum yana cikin tsananin yunwar da zai iya cutuwa, sha'awar abincin zai ɗauki hankalinsa a sallah, aka ce ya yi sallah ya ci abinci kafin ya yi sallah.
so ashe ku sani cewa barin sallar nan wani abu ne da zai iya jefa mutum cikin rashin samun kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwarsa gaba daya. Kuma sifar Allah tabaraka wa ta'ala ya maida sallah ibada ce mai muhimmancin gaske, shi yasa ita ce babbar ibadar da ake shiga aljanna don ita, kuma ake fadawa wuta don ita. Ibn Hazm yake cewa la zamba ba'da shirki azama min tarki salah, yau bayan shirka ai babu zunubin da yafi girma a wajen Allah irin kin yin sallah. Mutum ya ƙi yin sallah hatta ya khruja waqtuha, har sai lokacin ta ya fita. Abu na biyu cikin manyan zunubi da ake hada su da yin sallah shine qatlu mu'minin bi ghairi haqq, kashe mu'mini ba tare da haƙƙi ba. Yanzu ki duba baiwa Allah an hada laifin yin sallah da kisan kai, amma yanzu kawayenki nawa ne kika sani ba sa kula da sallah? Har mata kama yanzu iyayenmu mata wai akwai wata kwalliya da ake yin ta, in an yi ta daman ba a sallah. Akwai wata foda da ake shafawa, akwai wani gyaran jiki da ake yi, wani makeup da ake yi, wanda an yi wannan makeup din ba a sallah, ba a yin sallah kwata kwata, saboda da an watsa ruwa wannan makeup din ya zube. In an gyara gashi ba za a yi shafar kai ba, ba za a yi sallah ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisa a gidan biki ake samun wannan tsiyar, ana auren wance, ana bikin wance, yara ƴan mata sun je an musu makeup, an musu gyaran jiki, wani lokacin har da ma iyayen tsofai tsofai da ita ta je an rambada mata huda ta fito kamar buri, amma ba za ta yi sallah ba. Me amfanin kwalliyar da zaki yi ta ba za ki yi sallah ba? Imam Hammam yake cewa Qatada ya bashi labari daga Hassan al-Basri daga Quraysh ibn Qabisa, yace Abu Huraira ya gaya musu cewa farkon abinda Allah zai fara tambaya ran tashin kiyama na hisabi shine as-sala, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama min amalihi as-sala, ko salatu. Abu na farko da Allah zai yi wa bawa hisabi ran tashin kiyama cikin aikinsa shine sallarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kai mana afwa, Allah kai mana afwa, Allah ka rangwanta mana, Allah kada ka kama mu da rashin sallah ko tauye sallah. Farkon maganar da zaki da Allah ranar kiyama, farkon tambayan da za a yi miki ranar tashi alkiyama shine sallah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, idan sallar mutum ta gyaru to ya rabo ta kuma ya kubuta. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir, idan har sallar mutum ta lalace to ya tabe yayi asara, ya tabe yayi asara. Imam An-Nasa'i da Imam At-Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi, kuma malamai suka inganta shi. Ashe ba ma wai kin yin sallar kadai ba, amma yi sallar, ya ku iyayena mata, ayi sallar ayi ta irin ta kotan kursiya, ayi ta ba mai kyau ba, ba ruku'i mai kyau, ba sujada mai kyau, ba karatu mai kyau, ba zaman tahiya mai kyau, ba salati mai kyau, ba nutsuwa, gayi ana ta kalle-kalle, ana sallah ana kalle-kalle, ana sallah ana ta tunanin duniya, ana sallah ana kaza. To yawanci mutane sukan zo su idar da sallah, su koma su shiga harkokinsu yadda suka zo din nan, haka suka koma, Allah bai karɓi sallar ba, saboda ba a yi ta a cikin nutsuwa ba. Dole ne a kula da sallah, dole ne a yi ta a cikin nutsuwa, idan dai ana so Allah ya karɓa. Ko ɗinki kika kai wajen tela, in ta miki mara kyau ba za ki karɓa ba, za ki ce sai an biya ki, ko ki ta surutu kike bara ki biya kuɗin ɗinki ba, an cuce ki. Walillahi al-masalul a'la. Akan sallah ɗin nan manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta ashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإن فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ويثابهم على الله هل يأتي أكشي النبي أي متاني إذن بسئر صلى الله أيها كيسو كما يدعك يا كرك حفري سبو دا سنك سئر صلى الله سو يكو إيا إنا ماتا يا كما تكسني شوى sakaci da ake samu a cikin gidajenku na kin kulawa da sallah to dalili ne da zai kai mutun cikin wuta ga wata kissa da zan gaya muku kamar yadda malamai suka ruwaito wata mata ce daga bani Isra'ila ta zo wajen annabi Musa ta ce ya annabin Allah nayi zunubi mai girman gaske amma na tuba zuwa ga Allah ka roƙa min Allah ya gafarta min Allah ya yafe min sai annabi Musa ya ce me laifinki wa ma zambuki me kika yi ya ke baiwa Allah sai ta ce ya annabin Allah inni zanaitu zinanai wa waladtu waladan faqataltuhu nayi zinanai ciki na haifi da na kashe dan kun ga zane banda tayi tayi zina tayi ciki tunda babu damar zubar da ciki a da din sai ta kashe shi ta kashe dan fa qataltuhu na kashe shi sai annabi Musa ya ce da ita ukhruji ya fajira fita ya ke fajiran mata fita ki bani guri maza ta fi ki bani guri saboda kada Allah ya saukar da wuta daga sama yanzu ta kone mu da mu da ke gaba daya ki je ki zina ga laifin zina kuma ki zo ki kashe dan yanzu ku duba irin wannan sau nawa ake yanzu mace ta je ta yi zinan ta yi cikin shege ta yi tashi ta wullar da shi aladu su cinye an sha wallahi ni din an sha kawo min ga shi wata tayi cikin shege ta haifi da ta tikuikuye dan ta dora shi akan bola ga karnuka suna tonan bola juji saboda ba ta sai ba jin kai akwai wanda kare ma yazo ya fara sansanin sa zai fara yagan naman sa jariri ne an haife shi an jefar da shi an yi cikin shege ko da yake ita za a ce shegiya ba dan ba kisan kai ne ai da wanda suke za su jefar da shi a titi mun taba zuwa wata rana gidan yara a wata jiha inda ake kiyaran ake kulawa da yara yan tsuntuwa shugaban gidan mace ce take ce min mallam kaga waɗannan ƴan matan da kake ganin su naga yara gandan-gandan ƴan mata sun girma tace duk ba a san iyayen su ba duk ƴan tsuntuwa ne tsuntu su aka yi uwar su ta je ta yi aikin banza ta yi zina ta jefar da su a titi ko ta jefar da su a bola aka dauko aka kawo mana tun suna jariri muna ba su madara har yanzu sun girma sun zama ƴan mata tace abin da ya bakanta mana rai abin tausayi shine ana cikin wannan sai kaga wata kungiya ta coci kristoci sun zo sun zaɓi biyu uku hudu sun tafi da su shikenan sun zama kristoci tace ina kungiyanku na musulmi ku zo ku ringa daukan ƴaƴan nan ku sa su a makaranta su yi ilimi ku aurar da su ku ruba musu asiri to kowa idan ya zo musulmin kyamata yake saboda ai ba ta da uba tace wasu a cikinsu kuma iyayensu suna zuwa sai ki ga matar ta lallabo kamar ta zo ziyara ne sai ta duba ta gane dan jaririn ta ta zo mai da madara ta zo masa da kaza in ya fara girma a kawo mai biskit amma tana can gidan wani ta yi aure da yawa irin wannan yana faruwa mata su yi cikin shege su je su jefar da shi ya mutu ko su kashe shi kai akwai masu binne shi madaransa saboda rashin tsoron Allah to annabi Musa saboda laifin wannan mata yace tafi ki ba mu guri kada wuta ta sako daga sama ta kone mu da mu dake gabaki daya yana jin tsoron zamanta a wajen sa ta fita daga wajen annabi Musa munkasiratul qalb zuciyarta ya karaya ana nan sai ga Allah turo malaika jibril yace ya kai Musa ubangiji yace in ga ya maka dan me yasa ka kori matar da tazo za ta tuba ya kai Musa me yasa ka kori matar da tazo za ta tuba baka taba samun mai laifi da yafi ta sharri ba kai a rayuwarka baka taba gamuwa da mai laifi da yafi wannan mata laifin zaman laifin na wannan mata ba annabi Musa yace wa jibril wace wani laifi ne yafi wannan mace ta yi zina kuma ta je ta kashe dan sai jibril yace da shi tariku salati amidan mutaammidan mai barin sallah da gangan laifinsa yafi na wanda ya yi zina ya kashe dan mai barin sallah da gangan laifinsa yafi na wanda ya yi zina ya kashe dan yau ga kinan kina zaune da sunan matar aure amma ba kiya sallah ana gane su yawanci idan an je gidan yini sai su rinka ƙaryar al'ada suke yi ana gane su a makaranta yanzu da yawa daga cikin yara ƴan mata ƴaƴa musulmi wallahi a makarantun da ake sallah azhar ko al'asar ba sa sallah kullun a matsayin mai al'ada take kullun ba ta sallah ta kwammace da ta goge jambakin da ta saka gwanda ta kurar sallah gabaki daya me ya faru in kin ga wannan ba mamaki uwarta ma ba ta yin sallah Allah gyara mana halin mu wasu daga cikin magabata wanda daga cikin magabata ana bada issa ya je wajen wata yar uwarsa da ta rasu yar uwarsa ce ta rasu shi ma wannan kisar kujita kujishi wani ne ya je gurin yar uwarsa da ta rasu ya je makabarta an je wajen bunne matar to da dan a jakarsa da ƴan kudinsa a ciki ya sunkuya sai kudin ya fada cikin kabarin sai aka bunne da kudinsa ba wanda ya gani cikin waɗanda suke bunne kabarin sai shi da kudin nasa suka zuba shi kuma kunya ya hana shi ya ce a tone ya dauki kudinsa yasa idan mutum ya je makabarta bunne mamaci inda dan wayansa aljihu a gaba to ya dan sa shi aljihun gefe dan zai iya wayan zai iya zina da waya fada cikin kabari bawan Allah ya ga bai iya hakura ba sai da aka bunne mata kowa ya tafi sai ya dawo ya kama tonan kabari yana tona kabarin nan kawai sai ya ga kabarin nan yana ci da wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa wajada alqabr yashta'ilu 'alayha nara kabarin matan nan ya kama da wuta fa a ciki amma sai yayi mazaime da kasa ana kawo irin wannan kisoshi magabata daga can shekaru a baya can a ce wani an je kabarinsa an tarar yana ci da wuta wani an je kabarinsa an tone an gama cizai wani an je kabarin ga sunan dai abubuwa marasa daɗin ji wallahi ya mai da ƙasa ya rufe ya dawo yana mai bakin ciki da ɓacin rai ya dawo wajen mahaifiyarsa yana kuka ya ce ya mamana wannan ƴar uwa tawa da muka binne ta tare su kamar ƙanwarsa ko yarsa dan Allah ki sanar da ni ki bani labarin me aikin da take yi ne kam sai ita uwar take cewa kai kuma me na damuwa da ka tambayi aikin ta bayan ta mutu an binne ta sai ce ya ummi ya mahaifiyata na je ne kabarin ta zan dauki kudi na da aka binne da shi tare da ita ina tono sai naga kabarin nan ya kama da wuta ta ciki wuta kawai ke ci la ilaha illallah kawai sai wannan uwa ta fashi da kuka 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 ita ma ta kama kuka dan uwa shi ma yana kuka tace ya kai dana yar uwarka ta kasance mace ce mai sakaci da sallah, yar uwarka da ka binne mai sakaci ne ba ta kulawa da sallah, ta tahawalu bi salati wa tuakhiruha an waqtiha, kuma ba ta yin sallan akan lokaci. Rashin kulawa da sallah ga kuma rashin yin sallah akan lokaci. Kin banu idan kina jinkirta sallah ba kiyi akan lokaci. Kin shiga uku idan a gidanki na aure ba kiyi kulawa da sallah, ko kina yarinya budurwa wai ke ba kiyi sallah, wai sai an kai ki gidan miji, waye ga ya miki tun ranar da kika fara al'ada balaga ta zo miki, sallah ta zama wajibi akan ki, an kai ki gidan miji ko ba a kai ki gidan miji ba. Wannan tsohon tunani ne, gargajiyanci ne, rashin hankali ne da rashin sani. Ya kamata a ce wai yarinya balagaggiya budurwa wai ba za ta yi sallah ba, wai sai an kai ta gidan miji. Jama'a, wannan shine halin masu jinkirta sallah fa, su ƙi yin sallar akan lokaci, ba wai ba sa yi gaba ɗaya ba, a'a, jinkirta sallar suke yi, ba sa yin ta akan lokacinta. Wannan shine halin da suke ciki. To ina ga halin wanda gaba ɗaya ma baya sallar gaba ɗaya ma? Dan uwan John, dan uwan Emmanuel, dan uwan Marcus, ko ƴar uwar Cecilia, ƴar uwar wacece, miji da kansa yazo yana ba da labari wai matarsa wai ba ta sallah, ba ta damu da sallah ba. To kun ji abin da Allah ya tanadar waɗanda ba sa sallah akan lokaci. Allah ya kiyaye mu, ya sanya mu cikin masu wato kulawa da sallah. Idan mutum ya wayi gari a cikin wannan mummunan yanayi, to wallahi ya kama tuba tun yanzu, ya kama istighfari. Shi yasa na gaya muku wannan zunubi na ƙin yin sallah yana daga cikin zunuban da suke kai mata wuta. Zala ce ma min abdin ya shaɗu an la ilaha illallah wa anna muhammadin abdu wa rasulu illa haramahu allahu alan nari, ba wanda zai ce ya shaida ba motar cancanta sai Allah, kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, face Allah ya alƙawari zai haramta jikinsa daga cin wuta. Amma fa idan yana sallah dan shaidawa babu motar cancanta sai Allah da annabi Muhammadu manzon Allah ne, shine zai tabbatar maka ka rinka yin sallah. Duk wanda baya sallah to shahadar sa ma ba daidai bane ba. Duk wanda yake jinkirta sallah baya yin ta akan lokaci to yana aikata kabira. Tariku salati bil kulliyati, wanda yake barin sallah kuma gabaki dayanta, to daidai yake da mazinaci, daidai yake da barawo. Mai barin sallah wanda baya yin ta, hukuncin su dai da mazinaci, hukuncin su dai da barawo. To idan mutum ya aikata wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba, to shikenan ya shiga cikin masu aikata kaba'irin zunubi, kuma ya ɗora kansa a layin ƴan wuta. Allah ka kiyaye. Zunubi na gaba na uku da yake jefa mata a cikin wuta shine tara kayan kwalliya zinari gold a ƙi a bada zakka. Ƙin bada zakkan kayan zinari da mata suke da shi a gida. Malamai sun tattauna sun yi saɓani a kan zakkar kayan zinari ɗin nan, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala da sauran malamai suka tattauna a kai rayuka. Wasu suna ganin cewa dole ne sai an ba da wannan zakka, don haka ƙin ba da zakkan ba yakan kai mace ta shiga wuta. Gwal ɗinki da ke sawa na kunnenki, sarƙarki ta kunne, zobenki da kike da shi ba kya cire masa zakka, yana sababa mace ta shiga wuta. Amma wasu malaman suna ba da fatawa wadda ba wannan ba, cewa tunda ana amfani da shi ba sai an cire masa zakka ba. Amma dai dalilan waɗanda suka ce sai an cire zakkan nan suna da ƙarfi ƙwarai da gaske, a kansu za mu tattauna. Wasu suka ce a'a, kayan kwalliyar da aka saye su ba a amfani da su. Kin san wasu matan in suna so su ajiye kuɗi sai ta sayi gwal ɗan kunne ko sarƙa sai a ajiye ba a amfani da shi, to wannan shine Allah zai mata azaba. Haka wasu suka rinjayar, Allah musu rahama, banda wanda ta saya take sawa kullum a hannunta ko a kunnenta. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ودن سكي تارا سكي تفكة في ناري دا أذرفا باسا بايدا ذكسوا ba sa ciyarwa saboda Allah akan wannan, to ayi musu bishara da azaba mai radadi. Akwai ranar da za a zo a lullube su da azaba da wannan zinari da suka tara a wutar jahannama, fuskar su da bangarorin su da gadan bayan su a ta kona su da wannan zinari na wuta, a ce wannan shine abin da kuka tara kuka boye kun ki ku ba da haƙƙin Allah. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi, ba wani ma'abucin zinari ko azurfa, la yu'addi haqqaha, baya bayar da haƙƙi, illa kana yawmal qiyamati, face sai ya kasance ranar alƙiyama za a zo a shimfiɗa masa wannan zinari da ya tara, a lullube shi da shi a rinƙa ƙone shi. Haka za a ƙone ɓangarensa, a ƙone fuskarsa, a ƙone gadon bayansa da wannan zinari. Idan ya yi sanyi sai a sake dawowa da shi, idan ya yi sanyi sai a sake dawowa da shi. Manzon Allah ya ce a ranar da gwargwadon rana ɗaya mai ƙadaru 50 alfa sana, shekara 1050 ne, rana ɗaya a lahira, rana ɗaya gwargwadon shekara 1050 ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, 50 alfa sana. Idan aka ce za ka yi wato kwana biyu, kwana uku, wata ɗaya, wata biyu, shekara biyu, shekara biyu a cikin wutar jahannama, ai mutum ya shiga uku ai, shekarun sun wuce lissafin mu ma na nan duniya mu. Mai tambaya yake cewa, ya manzon Allah, ina labarin mai raƙumi kuma wanda yake kiwon raƙuma baya bada zakat? Manzon Allah ya ce wala sahibu iblin la yu'addi minha haqqaha, shi ma mai raƙumi da ya tara raƙuma baya bada haƙƙin Allah akan wannan raƙuma, sai an sa wannan raƙuma ɗin sun zo ranar tashin alƙiyama su yi ta tattake shi, su yi ta bi ta kansa har ƙaramar raƙuma sai ta biyo ta tattake shi. Idan raƙumi dubu ka tanada, wallahi za a kwantar da kai raƙuman nan su ta bi ta kanka. Kai yanzu raƙumi ɗaya in ya tsaya a kanka ya hau kanka, aizan canka ya ƙare, faffasa ka za a yi, to ballantana raƙuma masu tarin yawa. Ba ma takawa ba, annabi ya ce wata udduhu bi afwahiha, raƙuman za su yi ta cizon mutum. Iya adadin raƙuman da ka tara ko kika tara baka ba da zakka, to za su yi ta cizon ka ran tashi alƙiyama. Duk lokacin da suka zo wuciya sai sun fusgina maka a ranar da yake miƙdaru 50 alfa sana. Ya daɗa tambaya ya ce, ya manzon Allah, ya labarin mai shanu kuma da tumaki, wanda ya tara shanu baya bada zakka, wanda ya tara tumaki baya bada zakka, ya labarin shi kuma? Manzon Allah ya ce har mai tumaki har mai shanu wanda baya bada zakka ranar tashi alƙiyama shi ma za su zo su ta kama shi suna ainihin wato tunkurinsa da ƙafansu, sannan kuma suna ainihin wato tattaka shi da kofatansu. Wata ta'uhu bi azlafiha, duk lokacin da suka zo wuciya sai sun masa wannan, kuma hatta ƴaƴansu sai sun bi ta kansa a ranar da yake miƙdaru 50 alfa sana. Wannan duk sakamakon waɗanda suka tara duniya ne, suka hada arziki, amma ba sa ba da haƙƙin ainihin wato zakka. Idan mai gidanki yana da su yana ɗaurewa a daji baya bayarwa, ki gaya masa. Akwai waɗanda suna tara shanu sosai, suna da kuɗi amma ba sa cire zakka, ba ku taɓa ganin ranar da suka cire zakka ba. Wasu za ku gansu a birni amma suna da shanu a ƙauye masu tarin yawa, sai dai haihuwa suke ta yi kurin, ana ta ba su labarin suna haihuwa, musamman iyayenmu da suke Fulani. Su kuma ba Fulatani ɗaya za ka ga yana da sanda 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 bila adabi. In an ce sanda kamar yadda suke faɗa, kamar zai kai adadin wato bujimi barkate wadan kusan dubu. Akwai wani mafulatan da na taba ta haduwa da shi a Makka watan shekara da Azumi, muna dalibai, ya zo umra, ai afwan aikin hajji ne kai ma, aikin hajji ne, muna hira da shi, yace ai shi bai san adadin shanun da ya mallaka ba a duniya, adadin shanunsa bai san su ba, da in ya faɗa yayi ƙarya. Yace kai ba ma shi ba, jikansa ma ɗaya daga cikin jikokinsa ma bai san adadin shanun da suka mallaka ba. Maganar zakafa bai san zakka ba, ba sani ba. Fulanin nan suna da dukiya, suna da arziki, Fulani suna da kuɗi a daji, amma ba sa cire haƙƙin Allah. To kin ba da zakka dalili ne na shigar wuta, mutum sai ya shiga wuta. Masu kuɗi a birni su ma sun tara kuɗi da arziki, ba sa cire zakka. Da masu gidaje, da masu motoci, da masu kadarori, da masu filaye, da masu kaza, da masu kaza, duka su ma sun tara, ba sa cire haƙƙin Allah. Dukansu sai Allah ya musu hukunci. Duk wanda ya hana zakka tun daga kabari za a fara kona shi kafin ma a tada alƙiyama. Ya zo a hadisi, kamar yadda malamai suke ba da labari, kissa ce Muhammad bin Yusuf al-Faryabi yace, na fita da ni da wasu mutane, kissa ne ba hadisi ba ne, ni da mutane na mun je ziyarar wani babban malami da ake ce da shi Sinan. Yayin da muka shiga wurinsa muka zauna, sai ce ku tashi ku zo ku raka ni, maƙocina ɗan uwansa ya mutu, mu je mu masa ta'aziyya. Muka tafi muka je muka raka malam Sinan, wajen wannan mutumi da ainihin wato ɗan uwansa ya rasu. Sai muka same shi yana ta kuka, hankalinsa ya tashi, ya kasa yin shiru. Muka zauna a inda yake, sai muka je yana cewa al-mautu sabilun la budda minhu, mutuwa wata hanya ce dole kowa sai ya bi ta. Mutuwa hanya ce dole kowa sai ya bita. Mutuwa hanya ce dole kowa sai ya bita. Babu wani wanda bai bi hanyar mutuwa ba, sai dai in bai zo duniya ba. Allah ka ba mu bin wannan hanya lami lafiya, ka kubutar da mu. Haka yake ta maimaitawa. Yace aka ce me yasa kake kuka? Sai ce ai dole ne kuka, dangane da abinda ɗan uwana ya wayi gari a cikinsa na azaba. Sai muka ce masa, ah, to kai ka san gaibu ne, ya kai ka san an binne mutum, an binne mutum yana kabari, ya kai ka san ana masa azaba? Sai ya ce ni ban san gaibu ba, amma abinda ya faru Allah ya nuna mun wani abu. Lokacin da naje muka binne ɗan uwana, muka sa masa ƙasa, muka jibga masa ƙasa a kansa, mutane sun juya, ni na tsaya a kan kabarinsa don in ƙara yi masa addu'a. Yace kawai sai na jiyo wani sauti, wani ƙara yana fitowa daga kabarin nan nasa. La ilaha illallah. Wannan faɗan uwansa ne, Allah ya masa rasuwa. Ya je an binne shi an tafi, shi ya tsaya yana ƙara yi masa addu'a, kawai sai ya jiyo ƙara a kabarinsa. Ku ji yadda Allah yake nuna wasu bayan Allah wani abu don a yi wa mutane wa'azi. Subhanallah. Na ji sauti, sai na ji yana ahin ahin, kamar yana wayyo Allah, wayyo wayyo, aq'iduni wahida, ku zaunar da ni ni kadai, ku zaunar da ni ni kadai, ku bani ni kadai, in sha azaba. Shi yake faɗa wannan mutumin wanda yake cikin kabari. Yace kad kuntu usalli kad kuntu asumu, na yi sallah a duniya, ina sallah kuma ina yin azumi. Yace na je yana cewa ina sallah ina azumi. Yace sai yasa na daɗa fashewa da kuka, na kasa haƙuri, na sa hannu na ɗan tona ɗan kabarin nan haka, in ji wannan wai mafarki ne nake yi komi in ga halinsa. Yace wallahi ina tona kabarin nan, ina budewa, sai sai naga wuta ta kama a cikin kabarin nan. Wuta take ta ci, wuta take ta ci a cikin kabarin nan. Kun ga bayan wancan kisan ga wata kuma sabuwa ta daban ita ma. Yace wallahi tausayi na dan uwantaka, naga yanzu wannan dan uwana ne ake binka masa wuta haka kafin ma yaje lahira ko kafin yaje kiyama. Naga wani abu an daure masa wuyansa da shi, an tamke masa wuyansa ana ta yi mai azaba wuta kawai. Yace na miƙa hannu kamar in cire abin. Yace wallahi ina zura hannu na hannayena hannun yatsuna sai suka kone, kawai sai hannu na ya kama da wuta ni ma. Yana cikin ba su labarin shi Muhammad bin Yusuf al-Firyabi yake faɗa a lokacin da yake ba su labarin sai ya ciro musu hannunsa da yasa a cikin kabarin. Yace sai muka ga hannun gashi nan yayi baki kirin a kone, alamar kuna a tattare da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace da naga haka sai na maida kasa na binne, na tashi na juya. Yace musu yaya bazan zo gida ne ta kuka ba, wannan tashi hankali da bala'i da na gani. Sai su Muhammad bin Yusuf al-Firyabi suke tambayan wannan makoci nasu shine Sinan, cewa kai a ganinka me ya kai ga wannan bawan Allah ya shiga cikin wannan yanayi, me yake yi wannan dan uwana ka? Shi Sinan shine aka je gaida makocinsa, dan uwansa ya mutu. Sai shi wannan dan uwan wanda yake kukan sai ce gaskiya abinda na sani dan uwana baya cire zakka. A iya rayuwarsa Allah ya bashi arziki da dukiya amma baya cire zakka kwata kwata, baya bada zakka daga dukiyarsa. Kawai sai suka ce yawwa, wannan shine zai gaskata mana fadin da Allah ya yi a cikin Alkur'ani suratu Ali Imran aya ta 180, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. في الله يتي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لا مستوق شاكي مسوينس أدوري مسوين تمس أذابا توجا. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وانا إسا da wannan hadisi da waɗannan ayoyi malamai suna kawo su a babin matan da suka tara zinari zinari kit kit ake cikawa, matan manyan mutane, matan sarakuna, matan masu kuɗi, matan attajirai da suka tara ba sa cire zakan wannan. Mace fa sai ta ajiye fa zinari zinari, wallahi sai ta ajiye nan miliyan 50. To duk lokacin da aka je umra da aikin hajji sai mai gidanta ya sai mata zinari na miliyan kaza. Wani yana ban labari yace sun je da matarsa aikin umra, yace suka dan zagaya Jidda irin shagunan da ake sayar da zinari, da ta jawo wani zinari yazo ya sai mata, yace da ya buga kudin ya kai miliyan 3. Sarka ce kudin ta wuya da awarwaro miliyan 3. To kin ga wadannan azo a jibge su a gida ba a cire musu zakka, dole Allah ya azaba. Kuma wasu ba wai kala ɗaya ma suke da shi ba, kala kala akwai wanda suke da shira katam din na yatsun hannunta gaba daya, miliyoyin kudi ne a zube. Akwai na wuya, akwai na hanci, akwai na kafa, akwai na waye da sauransu. To malamai sun ce duk matan da suka tara wannan dukiya da arziki a gida ba ta cire zakka, to ta saurari wannan kissa da aka bayar. Kamar yadda Muhammad bin Yusuf al-Firyabi ya ba da labari, aka je aka tarar da wannan mutumin yana cin wuta a cikin kabari, Allah kiyaye. Na'am, asalin konewar mutum da azabar mutum a kabari wannan Allah ne ya fi kowa sani. To amma akwai alamu da ake nunawa da wasu bayin Allah, kamar yadda salaf suke faɗa, wasu Allah yakan zaɓe su sai nuna musu wani abu su ji. Ko manzon Allah ya zo wucewa wata rana ta wasu kaburuka guda biyu sababbi da aka binne su, yana wucewa sai ya ce waɗannan kaburuka guda biyu ana musu azaba a yanzu haka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. أما إنهما لا يعذبان حديث البخاري ده مسلم وما يعذبان في كبير أنا بيت با وني ببل لي في يسا أكي مسا عذابا با وني ببل لي في يسا أكي مسا عذابا با laifin ɗaya daga cikin su innahu kana yamshi bin namima, annamimi ne ke baiwa Allah annamimiya mai annamimanci. Kina da azabar kabari duk macen da ta zama mai hada wuri, mace mai hada wance da wance, wance da wani, mai kashe aure, mai saka fada tsakanin kawa da kawa da aminiya da aminiya. Akwai wanda su kuma aikin su kenan, in sun ga kina shiri da wance sai an shiga tsakaninku saboda bala'in annamimanci da rashin tsoron Allah. To mai annamimanci sai Allah ya mata azaba a cikin kabari, a hada kanin miji da mijin da yayansa, annamimanci. A hada yaran kasuwa da mai gidansa, annamimanci. Kina zaune a gida baki da aiki, sai gulma, sai kulle-kulle, sai sharri. Wani ya ce tab, ai ko kashi kake ka ga mace za ta wuce, to ka zauna ka dambare kashinka, kaka bari ta gane. Saboda wallahi sai ta je ta kara a gaba. Allah Allah kuke yi, ya ku mata ku ga abun fada sai ku je ku yada. Da ƙari kuma hadda gishiri, ba ku iya tsayawa a kan abin da ku gani kaɗai, sai kun ƙara. Ku ta kashe aure saboda annabimanci. Ku haɗa kishiya da mijinta. Yanzu wata tana zaman lafiya da mai gidanta, lafiya ƙalau da mai gidanta, suna zaman lafiya. An ga hankalinta a kwance. Amma wallahi kishiyarta tunda annabimiya ne, sai ta haɗa mata wuta. Ai abin da ake yi a gidan nan, Allah kaɗai ya bar wa kan sani, ni tausayinka nake ji wallahi. Ka je ka ɗauko wa kanka masifa. Ya ce, me ya faru? Ya wannan mata, tana kiran maza a gida? Ana ja mana zagi a anguwa a ɗauka ma ko ni ce? Matar da kullum zuwa ake ana ɗaukanta? Kuma wallahi sharri take, annamimanci ne kurum. Dole ka zo kana zagin mu, kana cewa abincin gida ya ƙare, yau ga ɓarauniya nan ka kawo ka aurau? Kullum iyayenta suke turo kwanuka ana aunar abincinka. Yau ni na isa ne magana ga shafaffiya da mai wacce take jin budurci da amarci? Ai ban isa ne magana ba, kuma wallahi ƙarya take yi, sharri ne kurum. Ta ga amaryan nan suna zaman lafiya, mai ladabi ne da biyayya. Sai da shekarun da kika yi da mai gidan ba abin da ke, sai azaba da kike masa. Kin azabtar da mai gidanki da kazanta, kin azabtar da mai gidanki da turbina fuska, kin azabtar da mai gidanki da rashin kulawa da yara, kin azabtar da mai gidanki da sace-sacen magi da caji aljihu, duk kin azabtar da mai gidanki ga rashin kulawa, ga rashin bashi haƙƙinsa na auratayya. Kina ta masa abin da kin ga dama. Allah ya bashi dan sarari, ya je ya samu wata mai hankali, mai nutsuwa, ya ƙara. Tana masa ladabi da biyayya. Ba abin da uwar gida ta tsana a rayuwarta irin ta ga amarya tana bin mijinta. Ji take kamar ta hadiranta ta mutu. Wata ma cewa take yi, mu dai ba za a mana karuwanci a gidan nan ba. A'a, uwar gida ba wani karuwanci. Ta bi mijinta, me za ki ce karuwanci? Wata ma gaya wa amaryar ta yi, sai ku je ku ci, zamani ne ai. Ki je duk abin da za ki yi da shi, ki je ki, in kin ga dama ma ki haɗiye shi saboda soyayya. Amarya kuma ta kada kai ta ce, lokacina ne kuma zan ci more ba. Ita ko bakin ciki ya ishe ta, daga ƙarshe gidan ta bari. Kishi na bala'i, kishi na kawo wuka mu hura wuta mu kone. To daga wannan kishin kuma sai annabimanci. To kun ji dai a hadisi, annabi ya zo wucewa ta kabari, ya ce wannan mai kabarin annabimi ne, ku yasa ake masa azaba. To yau kan in aka zo magana annabimanci, aka zo wajen mata, ai sai ai Fatiha a tashi kawai an gama. Kowa tana tsoron kowa saboda sharri da musiba. Na biyu, innahu kana yastatiru la yastatiru an bawlihi, baya suturtuwa idan zai yi bawali. Irin mutanen da suke fitsari a bakin hanya ana ganin al'auransu. Irin mata da suke zuwa asibiti ta je ta samu gindin bishiya ta yi fitsari, wal iyazu billah. Babu ma muni ma, ba abin da ya fi ma rashin can gani ma, irin ka gama ce wai ta tsallaka wai tana wai fitsari a hanya. Wannan ai ba abu ne mai kyau ba. Ba ki da bambanci da matan arna waɗanda ba su da kishi, mace ɓoye kanta take yi. Sai dai ki nemi izini ki shiga wani gida, ki je ki biya buƙata. amma ba dai a fili ba, to wanda yake baya suturtuwa in yana bauli ana yi mai azabar kabari, da kuma wanda yake yin fitsari baya wanke fitsarin, to nan ma kun shiga. Akwai mata da suke zuwa wurare a bandakuna, mata suna mana fatawa idan aka je bandakuna ko a makaranta ko a gidan biki a tsaye suke fitsarin, mace ta yi fitsari a tsaye, idan ta yi gabaki ɗaya duk cinyarta da kafarta gaba ɗaya sai ya jike da fitsarin nan, kuma wallahi haka za ta ja zaninta ba za ta wanke ba. In an yi magana wai ba sa son infection, wai ba za ta tsuguna ba saboda infection. To idan ma har za ki yi haka ɗin baiwar Allah saboda gudun infection, idan kika yi sai ki tafi da tissue ɗinki da wadataccen ruwa, in ya ɓata miki jikin sai ki sa ruwa ki wanke gabaki ɗaya. Amma mace da girmanta da mutuncinta sai ji fitsari a tsaye ya ɓata mata kafarta, ya ɓata mata cinyarta, kuma ta zawo lakwas ta zauna a cikin mutane ka zama kawai, ba ki da bambanci da mai fitsarin kwanci, ku daina yi. To wannan ma yana jawo azabar kabari, a je a yi fitsari ba a gyara ba, ko namiji ya yi fitsari bai gyara ba, mutum ya bari fitsari yana taɓa masa riga, ko fitsari yana taɓa masa wando, ko fitsari yana taɓa jikinsa bai wanke ba, bai tsaftace ba, bai tsarki ba, wannan dalili ne na azabar kabari. Laifi na hudu da yake sa mata suna shiga jahannama, Allah ka kiyaye mu, kar ku manta muna bayani ne akan laifuffukan da suke jefa mata wuta, shine kamanceceniya da maza, a tashabbu bil rijal, karfi da yaji mace wata mai da kanta wai kamar namiji, tana kyamar halittar da Ubangiji ya mata a matsayinta na mace, tana so ta mai da kanta wato namiji. Ar-rajulatu minan nisa'i kenan, wannan yana daga cikin al-kaba'ir al-azima, manya-manyan zunubai wanda Allah baya so. Kamanceceniya da namiji akan sutura haramun ne, haram ne mace ta sa kayan maza, kuna ji na ko ba kwa ji, haramun ne mace ta rinka saka kaya na maza, kuma koda namijinta ne, in dai wannan ɗinkin kayan na maza ne to a daina saka kayan maza, sai dai kayan da maza da mata suna iya tarayya a kai, don ba a so mace ta yi kama da namiji. Akwai wanduna bantalon, wanduna da ake sawa na maza, ina magana akan wandan maza ba wandan mata ba, akwai wandan mata ba shi nake faɗa ba, ina magana akan mace ta saka wandan namiji, mijinta yana da jins ta saka wannan jins ɗin ta fita saboda soyayya. Kin shiga uku, haramun ne namiji ai mace ta rinka kama da mace ai namiji, ko hula, akwai wanda ta sa aka ɗauki hotonta ta sa zannabukar tana dariya, haram. At-tashabbu bil rijal, akwai wacce ta saka babban rigar mai gidanta wai saboda soyayya, saura shi kuma muga ya daura a tamfa, shi ma ya fita masallacin unguwarsu, muna jira mu gani, tunda shi mai hankali ne kinga bai zai haka ba, amma ke tunda baki da hankali kinga zaki, ta saka babban riga da komai ta zauna na mai gidanta, wannan bai halatta ba. Kamanceceniya da maza wajen sutura, kamanceceniya da maza wajen magana, haramun ne mace ta rinka magana irin na maza, tana murɗa baki kamar namiji, kamar ƴar daba, ke da Allah ya mutunta ki, ya kimanta ki, ya daraja ki, ya sa ma maganar ki mai tsada ne, ha, ki zo ki mai da kanki namiji, wannan ba daidai ba ne. Akwai wannan har ɗaukansu ake ana biyansu a yi ta dariya saboda suna harka irin ta maza, tafiyar namiji mace ta rinka kwaikwayon tafiyar maza, hatta tafiya na maza mace ta rinka satansa tana yi, wannan shi ma haramun ne. Idan an ga ƙadangare ba ihu za a yi ba, sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daga wannan ihun wata sai ta suma. Yan hizba ku rinka tsayawa a baya, kuna yara mazan nan kuna koran ƙadangarin, kun san wannan garin namu Allah ya masa albarkacin ƙadangaru, kawai dan dai ba a cin gadan gare ne da an ci nama a daina ifu sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a koma gefe shikenan in ba ka bautar nan zaki shaki daga wannan ifin kuma sai mu kai ki kabari a ce gadan gare ya kashe ta Allah kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala malaman suna faɗa ya sifanta irin waɗannan abubuwa da alfawahish kuma kaba'ir ne walladine yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-lamad malaman sun ce mace ta yi kama da namiji kaba'ir zunubi ne Abdullahi dan Abbas yace la'anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama al-mukhannifina min ar-rijali wal mutarajjilati min an-nisa yan daudu Allah ya tsine wa yan daudu waɗanda suke mai da kansu kamar mata inji Abdullahi bin Abbas shine al-mukhannifin harkar daudu din nan mutum namiji ya rinka mai da kansa kamar mace shi ma haramun ne da kuma al-mutarajjilati min an-nisa laifin dan daudu daya da laifin kike da kike kokarin mai da kanki namiji idan har an ce an tsine wa dan daudu saboda yana mai da kansa mace yana kamanta kansa da mace to ke ma an tsine miki albarka saboda kina mai da kanki kamar namiji idan kun ga dan daudu yana daura dan kwali dan daudu yana daura zani dan daudu habre ziya yake sawa saboda shedanci ya samu sosan katifa ya hada ya daura breziya dan daudu yana tafiya yana gantsara kamar yadda yama ta take dan daudu yana lalle dan daudu yana kunshi dan daudu yana saka sarka a wuyansa dan daudu yana saka dan kunne dan daudu a musulunci inji Ibn Abbas annabi yace Allah ya tsine wa mai harkar daudu daka da yaro ya tashi a gida an ga yana kokarin irin wannan tasarrufin harkar mata to ai kokari a mai da shi ya zama layin namiji kada yaro ya rinka daura dan kunne akwai mata da suke kuskure a cikin ku yaron ta namiji ne wai sai ta yi mai kwalliya ta sa masa jambaki da gazal kuma namiji ne wannan da ido na gani wata rana wata mata ta yi wa danta wai ita ta fi sha'awar Allah ya bata ya mace daka da ya bata namijin sai ta rambaɗe shi da foda ta sa masa gazal da jambaki sauran nan gaba kuma ki fara sa masa dan kunne da niqabi wannan ba daidai bane hadari ne ya ku iyaye na mata dan daudu akwai wanda halittarsa ce Allah ya yi shi maganar mata ne shi ba shi ake nufi ba wanda da gangan ya mai da kansa kamar mace shi ake nufi ya rinka motsi irin na mace magana irin na mace har fa biki ake gayyata su ba kuma mata san su suke yi namiji kato zoge zo ya shiga tsakiyar mata wai mata suna san dan daudu wai subhanallahi alazim ya saka dan kunne ya saka gazal da jambaki da komai ya saka breziya sai ya saka zani ya saka takalmi irin na mata sai dai daga kafan ne za a gansu rafka kafan maza ne bai kamata ku bashi haɗin kai ku goyi bayansa akan wannan shedanci da shari'ar musulunci ta haramta ba ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Abu Dawud da riwayar nana Aisha la'ana Allahu ar-rajulatu min an-nisa Allah ya tsine wa matan da suke kokarin mai da kansu maza a riwayar Abu Huraira la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsata al-mar'a wal-mar'a talbasu libsata ar-rajul Allah ya tsine wa mace Allah ya tsine wa macen da take sa kaya irin na maza kun ji hadisin hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud Allah ya tsine wa namijin da yake saka kayan mata namiji ya daura dan kwali ya fito tsinuwa ce a kanka namiji ya zo ya sa gazal da jambaki da dan kunne tsinuwa ce a kanka ko dan daudu ko ba dan daudu ba wannan annabi ne ya faɗa karara wanda Allah ya faɗa wani hadisi sinfani min ahli an-nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakr yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukht al-ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث إن كانت تشيني رواية إمام مسلم رواية إمام أبو هريرة وسكلاني نمتاني يموتا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوى أقويس أماني بانغان سبا ذا سبينا كرشان زامن ذا وسمتاني سنة دقمابود بولالي yando kake nan suna dukan mutane suna ba su kashi a gari suke bi suna ba mutane kashi duka haka kawai ba ai musu komai ba alama ce ta tashin alkiyama. Akwai mata da za a samu sun yi kwalliya sun fidda gashi sun karkatar da gashi an yi ciku an yi a cuci maza ko a cuci gayu ha ana kada kai ana wasa da gashi kamar yadda yau muke gani a duniya yanda kika san tozar raƙumi da ya karkata haka gashin ta yake tana wasa da shi tana yaudaran maza da gashin ta shire gashi ga ƴa mace haɗari ne sifa ne na mata ƴan wuta ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil ma'ila annabi yace la yadkhulna aljannata irin waɗannan mata ba za su ga aljanna ba wala yajidna rihaha irin waɗannan mata ko kanshin aljanna ba za su ji ba yace tafiyar wato kanshin gidan aljanna ana jin kanshin gidan aljanna tafiyar shekaru kaza da kaza a wata riwaya shekara 500 kafin aje aljanna ake jiyo kanshinta yana buge mutane to ko kanshin ba za su je ba tsakanin su da aljanna ya fi shekara 500 amma yau mace za ta je ta yi kitso sai ta fitar da wani gashi nan a gaba a fuskar ta wai ado wata kuma zaki ga ta saka hijabin da komai amma kuma gashin a waje da wata tsiya da yau mata suke yi sai ta je ta gyara gashinta in ta gyara gashin sai ta daura dan kwanin rabin kanta ta daura hijabin rabin kanta wallahi baki saka hijabi ba ƙarya kike yi shedanci ne kawai yaudarar Allah kike yi da yaudarar shari'ar Allah in zaki iya yaudarar Allah din Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah a ganin su amma kan suke yaudara kiga mace tazo tana magana da maza ga rabin gashin ta haka ana ganin farko-farkon gashin shi ma din wani style ne na tsiya kuma wata kila gashin ma babu shi da za a dan ƙara baya da shi za a gan shi kit dan gajere ne babu gashin da masu ƙarin gashi haramun ne mace ta ƙara gashin da ba nata ba akwai waɗanda suke sa hannu dawaki suke sawa da hankalinki kina dan adam ki dauki gashin doki ki daura mijinki zai ki masa ƙare ƙare ko ki ƙara wa duniya gashin kuma duk da haka ya zama baki da albarka har ana samun mata a islamiyya mace a islamiyya ta fidda gashi duk malamin islamiyyar da ya bar mace tana fidda gashi a makaranta ya zama mai yaudari shi ma malamin kuma ya zama akwai ba Allah a cikin sha'aninsa ya kore ta ko yi mata fada ko yi mata nasiha in mai jin nasiha ne in ba za ta yi bai sallame ta saboda wannan matar shedani ya ce fitina za ta kawo a makaranta musamman malaman da yake a makarantun da yake akwai malamai maza ko yarinya a secondary school ta cire gashi to yau kan ma makarantun mu ma da yawa ma akwai makarantun da ma haramun ne ma saka ma dan kwalin gaba daya ma ku duba yadda yahudawa da kafirai suka cuce mu suka canja mana tarbiyya suka canja mana addini suka canja mana al'ada suka dora mu akan al'adar su kaga mace musulma ta saka matsatsan kayan makaranta uniform gaba ɗayan kirjinta a fili kaga mace balagaggiya dabbanta a waje nan din nan a waje gwiwarta a waje siket din da ta saka na ciki gashi nan a fili wai yar makaranta yar boko cewa aka yin zaki boko ki zama kafira yaya mutum musulmi zai dauki yassa ya kai ta irin wannan makaranta daman dan kwali ma ba sa sawa a kasar nan a arewa a garuruka na Hausawa musulmi sai kafirai su zo su bude makarantu su kafa doka su ce bari a sa dan kwali ba bari a saka hijabi ba kuma musulmi su dauki yayan su je su kai su waɗannan makarantu saboda sun rena mana addini saboda sun rena mana al'ada, saboda sun rena mana tarbiya. Amma kai musulmi baka isa ka je kudu kasashen su garurrukan su ka je ka bude makaranta ka ce dole sai an saka hijabi ba, baka isa ba. Babu alakar karatun boko da bayyana tsiraici. Wa yake in za a yi boko sai an bayyana tsiraici? Wa ya faɗa? Wa yake ba za ki gane boko ba sai kin cire dan kwali, sai kin bayyana tsiraicin ki? Wa ya faɗa? Sun gama da mu saboda sun rena mana tarbiya, sun rena mana addini. To daga irin wannan yarinya tun tana budurwa an sa ta a irin wannan makarantu, yaya za a yi idan ta zo gidan mijinta ta damu da saka hijabi? Sun gama da mu tuntunin, sun cire mana kunya a fuskokin ƴaƴanmu mata. Tun yarinya tana junior secondary school an cire mata kunya, ba ta jin kunya. An koya mata cakuduwa da maza, an koya mata bayyana tsiraicinta, tana ganin wannan shine burgewa. To gashi kuma Annabi ya faɗa inuwa ce akai, kuma ƴan wuta ne, sifa ne na ƴan wuta. Hadisin Imam Muslim, la yadkhulu aljanna wa la yajidna rihaha, ba za su shiga aljanna ba, ko kanshin aljanna ba za su ji ba. Irin waɗannan abubuwa suna jawowa mace ta fada cikin hadari da tsinuwa. Bayyana ado tsinuwa ce take tabbata akan mace, bayyana zinari, bayyana lu'ulu'i. Wata yanzu sai ta je ta rambada, ta zuba zinari, ta sa azurfa, ta saka zinari kai, ta saka gwal, sai ta bayyana kirjinta, sai ta bayyana hannuwanta. In ta shiga maza ko ana tana nunawa tsinuwa ce da la'anta yake tabbata. Da zobe, a saka zobe na zinari, ana magana, ana kada hannu, ko ana taron gwamnati, ko ana taron siyasa, ko a makarantu, ko a wurare da sauransu, wannan shi ma tsinuwa ne. To amma yau waɗannan abubuwa sun zama wai shine burgewa a wajen mata. Allah kiyaye mu, Allah karama mu da bala'i. Zamu dakata ana insha Allah ta'ala gobe, zamu tashi akan at-tabarruj. Daga cikin abin da yake kai mata wuta akwai at-tabarruj. Menene tabarruj? Zamu yi bayani da rai da lafiya insha Allah. Wa bihadhal qadri kifaya, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.